sashen Hausa na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com yanzu za a yi sauraron mu ta gidan rediyo amfani fara'a sarauniya da dalala jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo kuma su gana Sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Ali kai zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da batun APC na rabon mukamman jam'iyyar da nuna ba gaskiya bane. Taron majalisar manoma a Neja don noman zamani, fadakarwar yan jarida mata kan corona da magaram, haka nan muna dauke da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Kafin mu kawo duk waɗannan a dakacin labarun duniya.
Babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya fada wa ƴan majalisar dokokin kasar a jiya Talata cewa ya damu matuƙa game da yawan karuwar cutar coronavirus a kasar kuma ya nuna kyakkyawar fatan tare da yin taka tsantsan a kalamansa kan cewa za a iya samun allurar rigakafin cutar nan gaba babu tabbacin cewa za a samu ingantaccen maganin rigakafi amma muna masu kaffa-kaffa wajen cewa akalla za a samu ingantaccen magani nan da lokacin Turu da farkon zangon shekara mai zuwa cewar shugaban cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa na Amurka Dr. Anthony Fauci yayin da yake jawabi a gaban kwamitin harkokin lafiya da ilimi da kwadago na majalisar dattawan Amurka Fauci ya kuma yi gargadin cewa har yanzu ba a samu damar shawo kan cutar ba a yanzu muna samun sabbin masu kamuwa da cutar 40,000 a rana ba zan yi mamaki ba idan aka zarce dari a rana idan ba a yi a hankali ba saboda haka ina cikin damuwa kwarai da gaske inji shi committee ya gudanar da sauraron bahasi mai taken COVID-19 halin da ake ciki kan yadda za a koma bakin aiki da kuma bude makarantu yayin da akalla jihohi 30 ke samun karuwar masu harduwa da cutar ta coronavirus yayin da makarantu ke shirin sake budewa a watan Agusta da Satumba Fauci yace yuwa ba za a samu allurar rigakafi ba zuwa lokacin wani bincike da makarantar King's College dake London ta gudanar ya gano cewa mutanen dake ziyartar shafukan sada zumunta na Facebook da Twitter domin neman labarai sun fi fadawa hadarin yarda da ikirarin da wasu ke yi cewa annobar cutar coronavirus mana'isa ce aka shirya rahoton binciken ya nuna cewa rukunin irin waɗannan mutanen sun fi yin buris da sakonnin da gwamnati ke fitarwa da ke kira ga jama'a su bi matakan kariya a yayin wannan annoba binciken har ila yau ya gano cewa mutanen su ne za su fi saurin taka dokokin kulle da aka saka domin dakile yaduwar cutar ta COVID-19 a farkon watan nan aka wallafa wannan bincike a mujallar Psychological Medicine da ke duba batutuwa da suka shafi yadda dan adam ke tunani masu binciken na King's College tare da haɗin gwiwa wani kamfani mai binciken jin ra'ayin jama'a da ake kira Ipsos Mori sun duba mana'isoshin da ake ta yayatawa yayin wannan annoba fitacciya daga cikin su ita ce wadda wasu ke yama didin cewa fasahar sadarwar wayar salula ta 5G ita ce ta haddasa wannan annoba a ƴan makonnin da suka gabata an ga yadda wasu suka kakkarya turakun kamfanonin da ke samar da wannan fasaha ta 5G a sassan Burtaniya abinda yasa ƴan sandan London suka ce na da nasaba da amincewar da wasu suka yi cewa fasahar ita ce ta haifar da wannan cuta ta coronavirus da ke shafar numfashi sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya tsawaita takunkumin sayan makamai da aka saka wa Iran wanda wa'adinsa ke shirin karewa a watan Oktoba yayin wata tattaunawa da kwamitin ta bidiyo a jiya Talata wacce ake yi sau biyu a shekara domin duba matsayar da aka cimma a kan yarjejeniyar nukiliyar Iran da aka samar a shekarar 2015 Pompeo ya ce sabunta takunkumin cutar sasa hukumomin Tehran su shiga taitayin su. A cewar sakataren al'umar kasar ta Iran sun jima suna wahala suna kuma so hukumomin kasar su daidaita tafiyar su. A watan Mayu shekarar 2018 shugaba Donald Trump ya janye Amurka daga cikin yarjejeniyar wacce ake kira JCPOA a takaici. Ya kuma maido da takunkuman da Amurka ta saka wa Iran waɗanda aka janye su ƙarƙashin yarjejeniyar. A matsayin martani ga wannan mataki na shugaba Trump, Iran din ta fara ɗaukan wasu jerin matakai na ganin ta cimma muradinta na bunƙasa harkokin nukiliyar ta. Sarki Filipe na kasar Belgium ya nuna takaicinsa kan shekara 75 da kasarsa ta yi tana mulkar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, mulkin da Belgium din ta samu damar wawure arzikin kasar. Sarki Filipe ya yi waɗannan kalaman ne a jiya Talata yayin da kasar ta Congo ke bikin cika shekara 60 da samun ƴancin kai, cikin wata sanarwa da ya aika wa shugaban Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Philippe Tshisekedi. Sarki Filipe ya ce, ina mai nadama bisa irin musgunawar da aka muku a baya wacce ake fama muku ita a irin abubuwan da ke faruwa a wannan zamani. Ita dai wannan sanarwa ta kasance hakuri na baya-bayan nan da sarkin Belgium da ke kan karagan mulkin ya bayar. A wata sanarwa da ya aikawa kamfanin dillancin labaran AFP ne.
Shirin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Muryar Amurka ake sauraro a wannan shiri na musamman. Jami'an jam'iyyar APC a Najeriya sun musanta bayanin cewa tuni ya sun raba mukamai shiya-shiya don babban taron jam'iyyar nan da wata shida, wato watan Disamba. Musantawar ta biyo bayan labarin hakan ne da aka yayata a kafafen labarun yanar gizo. Mataimakin kakakin jam'iyyar na baya, Yakini Nabena, ya ce sam labarin ba gaskiya ba ne, don ba a zo lokacin fitar da jerin mukaman da shiyoyin ba. Haka nan shi ma tsohon mataimakin shugaban jam'iyyar na Arewa maso gabas Comrade Mustapha Salihu a zantawarsa da Sale Shehu Ashaka ya zayyana waɗanda suka fitar da labarin da masu neman haddasa husuma.
‘Yan riga malam masallaci ne kawai suka rubuta domin su dan watsa labaru na ƙarya na jita-jita. A yanzu wannan kwamiti a jiya ma tukuna aka rantsar da ita. Aka yi negotiation committee din jiya ne aka yi. A jiya ne tsohon chairman da ya shuɗe wato Victor Gado ya handing over da ni kaina muka yi handing over wa sabbin kwamiti da suka zo. Na farko abin da ke farko a gaban su ba maganar zo ne bane, maganar sasantawa ne. Sai sun bi da taɓon jam'iyya gaba ɗaya, founding fathers na jam'iyya gaba ɗaya an bi sun samu shawarwari wanda aka ɓata masa rai an bashi hakuri an yi wannan gyara na farko kuma. Kafin a zo a duba me ake ciki a ƙananan hukumomi, me ake ciki a gundumomi, me ake ciki a jihohi, su ma a gyara. Kafin a zo a yi maganar national convention da maganar zo ne. Maganar zo ne kuma ba abu ne wanda yake sai an yi wata ma na maganar zo ne shekarai. To duk wanda ya fitar maganar zoni yanzu kawai ya fitar ne domin ɗanta ya ɗan samu attention kuma ya tada hankalin mutane, daman wasu aikin su kenan. Sune wanda muke kira da turanci crisis entrepreneurs, suna nan suna yawo a gari.
Yanzu a tuna bayan rushe shugabannin gudanarwa na jam'iyyar da kwamitin zaccen rasu ƙarƙashin shugaba Buhari ya yi, ana da gwamnan Yobe mai Malabu ne ya jagoranci kwamitin shirya babban taro don zaben sabbin shugabanni. Aminu Jan ne da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana rahoto kan wani taro na musamman na bunƙasa noman zamani.
Majalisar Manoman Najeriya ta gudanar da wani babban taron ta Amina fadar gwamnatin jihar Niger. Taron da yi wanda ya samu halartar manyan shehunan malaman aikin noma daga manyan jami'o'i na Najeriya. Ya maida hankali ne akan yadda manoman za su yi amfani da dabarun gwamnati domin bunƙasa sha'anin noman a zamanance. Mahalarta wannan taro dai sun nuna gamsuwa da yadda wasu jihohi kamar irinsu Niger da Cross River game da matakan da suke ɗauka na tabbatar da bunƙasuwar aikin noman a jihohin nasu, kamar yadda Farfesan noma daga Jami'ar Ibadan Farfesa Muhammad Kuta Yahaya ya yi ƙarin bayani.
Number one, a cikin jihohi Najeriya da suke wannan budin anyan karkara, wannan an fara abun wajen shekara 6-7 da ya wuce, kuma yanzu abu ya kai matsayi kowane fanni Niger nake number one. Gwamnan Cross River Professor Ben Ayade ya yi wani rawan gani da duk duniya suna alfahari da shi a cikin jihohi, saboda me ya tashi ya sa noma gaba, cewa anyan tattara tattalin arziki shine green economy yanzu a je a bi gona. So wato ya yada ma'aikata na koko wanda za a mai da shi chocolate.
Gwamnatin jihar Niger dai ta nuna gamsuwa da irin shawarwarin da shehunan malaman jami'ar akan aikin noma suka bayar a wajen wannan taro, inji kwamishinan kula da dabbobi da gandun daji a jihar Niger Alhaji Haruna Nuhu Doku.
Muhimman abubuwa da ake tattaunawa ya hada da yadda za mu karfafa ma manoman mu noma na zamani, yadda za mu karfafa ma ita ma gwamnati ta karfafa ma noma na zamani, ya kamata su nemi kwararrun ma'aikata.
Shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma a jihar Niger Alhaji Shehu Yusuf Galadiman Kwantagora ya ce tabbas za su haɗa kai da gwamnati wajen bunƙasa noman, to amma fa suna buƙatar a samar musu da kayan gudanar da noman na zamani kuma a sauƙaƙe.
To kaga idan za a samu wani hanyoyi masu sauƙi da za a yi noma da yawa, akwai kaman tractor haka gani alamar manomi ba nashi bane, to amma kaga akwai abin da muke cewa kaman power tiller ƙananan tractor shi wanda suke ƙanana ne, to su da muhimmanci irin wannan, sai ga in manomi ko manoma suna wuri kusa suna hada su sai shi.
Duk da yake dai an gudanar da wannan taro a daidai lokacin da dubban manoma a yankunan karkara na arewacin Najeriya ke fuskantar ƙalubalen tsaron yan bindiga, to amma masu nazari sun ce gudanar da taron na da fa'ida matuƙa, musamman ta fuskar samar da sahihan hanyoyin bunƙasa noman. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Gaishe ka Mustapha da sauran ma'abotan muryar Amurka don majiya kwakwara ta labaru daga tushe. A da magaramtar jamhuriyar Nijar, rashin kungiyar 'yan jarida mata na Afirka ya yi taron faɗakarwa ne kan kare kai daga annobar coronavirus a tsakanin malaman sakandare.
Burin kungiyar na AFAC dai shine na ta kama ma gwamnati a yaki wannan cuta ta coronavirus. Hadiza Hima ita ce shugabar AFAC rashin jihar da magaram, ta yi bayani kamar haka.
Wanda ya kama muna muka gudanar da wannan aiki shine majalisar mashawarta na nan da magaram, ta tallafa muna da kuɗi kuma ta ba mu kayan aiki kamar irin wannan na wanke hannu da takunkumi, ta tallafa mu da shi. Akwai darakta na kiwon lahiya shi ma ya zo shi da kanshi ya zo ya ba da darasu ya wayar da mushani da wannan 'yan kungiyoyin a fakai biskan wannan cuta ta COVID-19. Wakilin daraktan ilimi shi ma da tasu ma'aikatan ita ma ta tallafa muna da abun wanke hannu kuma da takunkumi wanda za mu gama mu ba wa'annan mushanni, in suka tahi lakwal insu za su raba ma sauran mushanni kuma hallo yanda za su waye ma sauran mushanni kai.
Abdu Tuzuku magatakarda na shugaban majalisar mashawartan na da'irar da magaran ya yi bayani kamar haka.
Yawa fatan mu da cewar na tsamani in lissafi za a yi mu shina dai a cikin jihar nan ta da magaran za a samu dubannai wanda suke aiki na biyu, to ba a iya kiran kowa a lokaci guda, shine yasa aka kirayi wa'ansu daga cikinsu su zo su shi ne muke cema formation de formateur, su zo su ɗauki horo wanda horon da su kuma Allah ya ɗora musu yawanin su koma su masu horo wa'inda Allah ya sa su zo ba, tunda ba za a iya ɗaukan kowa lokaci guda ba a kawo shi. Kenan fatan mu in sun ɗauki wannan horo su yi ƙoƙari su isar ga sauran abokansu mushina kuma ga yara yanda aka ɗauki engagement ɗin za a riƙa wayewa mutane kai, sai mu ce Allah saka da haira. Saboda kun san kungiya ce wadda muke da convention da ita da conseil regional da AFAC, mun yi sinyan convention kamar irin wannan abubuwa ya samu yarjejeniya, yawwa kamar irin wannan abu ya samu za mu zo mu zamana gasharan da zaka kama mun gasharan zaka mun duka ko buri guda ne muke tsayi, kasal mu Niger ta zamana lafiya kuma Allah ba ta lafiya.
Habu Mudi shi ya wakilci daraktan ilimi na jihar Magaran ya ce horon ya zo daidai a lokacin shi.
Ba kun bane wanda yake muhimmanci cikin abin shine kamar harkar sensibilization, to yau mun waye kai mun gode musu da suka tana da wannan asaman sabandar masu kula da harkar ilkon na CJ da LC, saboda nan ne muka gani matsalar ta hiyawa a yanzu. Ita wannan cuta ta wace ne a duniya, kuma inda kamar lakwal matattar yara inda za ka gani muna da tabbas wannan da za su samu kamar dalibi 3000 zuwa 4000 kenan, da suka wannan tunani suka ce za su tattaro CJ mushinan su zo nan a ba su horo na musamman, in suka samu wannan horon nake ganin su ma in suka je za su fadakar da abokan su mushinan lakwal.
Ita kuwa Absatu Sa'adu malamar makaranta ce cewa ta yi su da suke kauye horon yayi musu dadi.
Sunana Absatu Sa'adu Muhammadan Imam ce da SVC a Sirji on babban tarki, ba cikin gari ba lakwal din take babban tarki a kauyuka ne take, tunda ta wannan hanya ce za mu je mu wayar da kan yara na canga
domin ko su har yanzu suna hangen wani abu daban a cikin wannan cutar. Dinda akwai yaran da babu su ma iya zawa lafas suna cewa wai saboda wannan ciwo ko kuma sun duba mata suke ma babu wanga ciwo. Amma yanzu da wannan aiki wanga horar da aka mana zan mu je mu wayar musu da kai.
Tamara Abari, muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
Kana shafa ana sauraron wannan shirin na musamman ne daga muryar Amurka. A shakata da wannan. Yayi na shirin yanayi da muhalli.
Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da hantsi, kuma barkanku da kasancewa da shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'awi. Shirin namu a yau za mu ji dalilan da ya sa masana ke cewa cutar coronavirus na saurin yaduwa inda akwai cunkoso. Kana za mu ji yadda ita annobar ta COVID-19 ta shafi yanayi. Kamar dai a makon jiya muna tare da Farfesa Adam Idris Tanko, masani kuma malami a Jami'ar Bayero da ke Kano a Najeriya, da kuma Farfesa Aliyu Jauro, shugaban hukumar tsarawa da tabbatar da bin doka a fannin muhalli ta Najeriya, wato NEDBIA. Sofar tsa wai shin ta yaya cunkoson mutane ke taimakawa wajen yaduwar cutar coronavirus?
Batun cewa cutar corona na da saurin yaduwa a wajen da ake da cunkoso, wannan babu shakka. Idan an lura bayani da muka yi na baya, ita corona tunda kwayar cuta ce wanda kai ba ganin ta kake ba, amma dai ka san tana nan kamar yadda baka ganin iska amma kana shaka, to haka ita ma take yawo, haka take jikin duk wani guri zaka taba, haka take duk inda zaka zauna. So idan har aka samu cunkoso, tabbas zaka dauka daga jikin wani, zaka dauka daga gurin da ya taba, zaka dauka daga gurin da abin da ya fada, zaka dauka abin da ya ci, zaka dauka abin da ya sha. In dai akwai cunkoso a gurin, yawan cunkoso zai sa yawan mutanen da za a samu. To shi sa ake kokarin mutane su rarrabu, ko da wajen zama bai kamata a ce an zazzauna inda za a harhada jiki ba. Mutane suna ganin yadda ake shiga kasuwanni, suna ganin yadda ake shiga wajen harkar kallon bola, har wajen masana'antunmu da ayyuka da makarantu da masallatai da masu shiga coci-coci, duka an saboda cuɗanya da ake da samun cunkoso a gurin, ana ganin cewa wannan an samar da yanayin da tabbas cutar corona zai yadu a jikin mutane.
A nasa bangaren kuma Professor Aliyu Joro yayi bayani ne kan yadda annobar ta shafi yanayi.
Kware da gaske kullum corona wanda ake kira lockdown yanayi ne wanda ya shafi muhalli ta bangare biyu, ya amfane shi ta bangare daya kuma za mu ce ya cutar da shi. In muka duba yanayin al'amura na dan adam, kowa daga nan Allah ya waye yana fita ya tafi harkoki ana neman abun da za a samu bakin salati. To yawanci hanyar da shine hawa mashina, motoci, jiragen kasa, wasu ma sukan tafi kasashen waje a jiragen sama. To duk yawanci ilahin wayan abubuwan hawa suna amfani da man petrol. To shi man petrol din nan in ya kone yana fidda hayaki wanda yake gurbatacce. To wannan gurbatan yana shafan yanayi, cikin yadda yake shafa shi yake jawo dumaman yanayi da sauransu. Sannan kuma yawanci wannan abubuwan hawa suna ƙara sosai in aka hau su. To wannan ƙaran shi ma yana cutar da muhalli, yakan jawo dan adam ya samu sa ciwon kai, wasu ma yakan jawo musu hawan jini. To saboda wannan zama a gida da ake yi babu wannan amfani da wannan abubuwan hawa. To akwai ma'aikatu masu kere-kere, masu hade-hade, duka su ma yawancinsu sun daina ayyuka ko kuma sun rage aikin da suke yi sosai. Su ma suna ɗaya daga cikin masu gurɓata su iska. Wasunsu ma suka yi hade-hade, sauran ruwansu wanda yake gurɓace da waɗansu sinadarai sukan sake wannan sinadarin cikin waɗansu ruwa, tafkuna, koguna. To saboda rashin aikin nan da ba sa yi ya jawo wayannan koguna da tafkuna sun zamana ba za su samu wannan gurɓataccen ruwan ba. Kun ga duka wannan hanya ne da ya taimaka muhalli. To inda kuma ya cutar da muhalli za mu ce shine akwai su ayyuka wanda da ake yin su, amma saboda wannan kulle ya zama na ba za a fita a yi ba, kamar aiki na baban bola, yadda za a je a tattara shara a je a sake amfani da shi, wato circular economy. To wannan ya rage wannan aikin sosai. Sannan akwai nau'uka na shara wanda wannan kullen ya jawo wannan sharan ya ƙaru. Kamar yawanci sun mutu ya je sayan abinci ba zai zauna ba, sai dai a sa masa ko a roba ko a leda. To a dalilin haka sharan nan ya ƙaru. Sannan akwai amfani da abubuwa don kare jiki daga wannan cuta na corona, su nox mask wanda ake rufe hanci, da kuma su hand gloves, su safan hannu, da shi kansa riga da ake sa. To wanda mutane suna amfani da shi ko yaushe za su fita. Sannan akwai waɗanda masu aiki a gidan shan magani na maganin corona suna amfani da su, saboda har an samu ƙarin irin wannan nau'in shara wanda ya zama na zai cutar da muhalli. Wayannan duka in ka dube su za ka ga wannan ya cutar, wannan kuma ya amfanar. So me zai faru in an dawo?
Za ku sani idan kun kasance da mu a makon gobe. A nan za mu ja labulan shirin a yau. A madadin dukkanin abokan aikina da ma bakin namu, Farfesa Adamu Idris Danko da Farfesa Aliyu Jauro, sai wacce ta daidaita mana sauti, Julie Leathers Gresham, ni Aisha Ma'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam.
Masu sauraron muryar Amurka, a yinin wannan rana Awal Garba kan kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Shugaban biya da su gaba da gudanar da harkokinta a faɗin ƙasar Jamhuriyar Kamaru. jaridan La Republic kuma ta kasar Kamaru ta ce ana rigargadin cewa Minista tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Jassar da ke asumo ya kwashi wadansu makudan kudade wanda yake gina wadansu makamakan gidaje a birnin Yaounde. Jaridar Kamaru ce din kuma ta gaya mana cewa mahukuntan kasashe guda biyu kasar Kamaru da kasar Equatorial Guinea ta bangaren diplomasiya sun gudanar da wadansu tarukan su a birnin Yaounde domin baraka da ke tsakanin kasashen guda biyu kasancewa an yi zaman tattaunawa a waɗansu watanni can baya amma yanzu gwamnatin kasashen sun kammala zaman su da suka yi na kwanaki uku Allah yanzu haka su kasa tanta rikicin da ke faruwa. Jaridar Dison kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru ta ce tawagar ayar motocin da suke kaiwa al'umman bangaren jihohin Ingilishi guda biyu kayayyakin agaji yanzu dai masu ɗauke da bindiga sun kona motocin amma sun haɗu da fushin jama'an tsaro na kasar Jamhuriyar Kamaru wanda suka ɗauki faɗi a tsakanin su. Jaridar Bisahel kuma ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru ta hangwamana cewar a birnin Maru ambaliyar ruwa ya rusa gidaje masu ɗumbin yawa bayan wani ruwan sama da aka yi kamar da bakin ƙwarya. Za mu kammala shi da namu na wannan makon ne da jaridar Informatel wanda ta labarta mana cewar kotun masu yi wa tattalin arzikin kasar Jamhuriyar Kamaru zaman ƙasa ta Operation Defalge ta kasar Kamaru ta ce za ta fara binciken tsohon ministan ruwan sha na kasar Kamaru da hasken wutar lantarki a Tambanuku na shari'a bayan ya kwashe sama da shekaru uku a gidan yari da ke birnin Yaounde domin ana tuhumarsa ne da sama da faɗi ta makudan kuɗaɗen kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma sai shafin da ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Duk abin da ke da kyau ga Asiya yana da kyau ga Amurka, inji Gloria Steele, babbar mataimakiyar shugaban gudanarwa a sashen da ke kula da harkokin Asiya a hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka, wato USAID, yayin wata hira da aka yi da ita a kwanan nan, inda ta kara da cewa manufar mu a Asiya ita ce a taimaka musu su samu wadata, ƴanci su kuma samu dogaro da kai. A cewar Steele, hukumar ta USAID ta yi nasarar taimakawa Vietnam wajen inganta gogayyar da take yi da takwarorinta ta hanyar ƙara nuna gaskiya da kuma faɗaɗa ayyukan kasuwanci a ƙasar.
Vietnam is now one of the highest growing countries from an economic perspective in the region.
Yanzu Vietnam na ɗaya daga cikin ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki a wannan yankin. Sun nuna ƙwazo a gogayyar da suke yi a ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin duniya ta WEF a wannan yankin, wanda hakan ya yi tasiri wajen kyautata rayuwar al'ummar ƙasar tare da samar da kasuwanni ga Amurka.
As well as markets for the U.S.
A Indonesia, hukumar ta USAID ta taka muhimmiyar rawa a bunƙasa fannin makamashin ƙasar, a cewar mataimakiyar shugaba Steele.
We have been working with Indonesia, particularly in
Indonesia, musamman ma a fannin samar da makamashi, kuma sun himmatu wajen ganin sun bunƙasa harkokin samar da makamashi a zamanance, abinda ya ba 'yan ƙasar damar gudanar da ƙwararren harkokin kasuwanci a cikin gida da kuma damar da ya ba Amurkawa wajen zuba hannayen jari. A Philippines, USAID ta tallafa wajen saka hannayen jari don bunƙasa fannin hada-hadar banki ta hanyar amfani da wayar salula, abin da ya ba mutanen da ba sa iya kaiwa ga banki damar sarrafa kuɗaɗensu ta hanyar amfani da wannan fasaha. Har ila yau, hakan ya buɗe wata ƙofa ta biyan kuɗaɗe ta kafar yanar gizo, ba wai kawai don harkokin kasuwanci ba, har ma da gudanar da ayyukan more rayuwa ga waɗanda ba su da ƙarfi da waɗanda ba a damawa da su a ƙasar. Hukumar USAID za ta ci gaba da taimakawa kasashen Asiya su samu ƙarfin dogaro da kansu, saboda a samu musu saka hannayen jari a fannin kamfanoni masu zaman kansu. Babban mataimakiyar shugaban gudanarwa Steele ta ce USAID na shirin yin aiki tare da gwamnatoci don su tsara manufofinsu ta yadda za su iya tafiya kafaɗa da kafaɗa da fannin kamfanoni masu zaman kansu, ta yadda za su shiga a dama da su ba tare da kowa ya cutu ba. Shafi kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
karshen shirin na musamman daga ofishin muryar Amurka na Abuja. Nasiru Adamu Elika da na gabatar nake cewa wassalam.